الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا دينكو ديغا وطن جماد الأولى هو جماد الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دياد داري هدو دا 40 شدة ودى تيدي دا أخو غواتا إنشاء ديا ميلادية تدبو بيو دا 20 دا هدو كما ريان دا مكسابة هدوى أولا مجلس مي البركة نمسعب بن عمير لكي تكون وانا انقوى تاهو ساوى زورت أتكن برنن كانو يومن تيغا بدا كراتو أتكن لتافين فن التعامل بين الزوجين. wannan na babban malami Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala. wannan kuma shine darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka. a darasin da ya gabata mun karanta gabar da malamin yake cewa iyyaki wa kasratil khuruj. yake yar uwa musulma ki kiyayi yawan fita unguwa, inda malam yace zaman mace a cikin gida fa'idojinsa sun dara fitarta. idan akwai wata fa'ida ta fitarta daga gida, to rashin fa'idar yafi yawa. zaman mace a gida fa'idarsa tana da yawa. da haka mace ta zamto tana lazumtar gidanta sai in bukatar fita ta kama ta dole. Allah ta'ala ma yayi kira ga mata da su zauna a dakunan su a gidajen su, inda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna. kaga asalin kamar yanda muka faɗa, asali mace a ɗakin mijinta ko a ɗakin ta aka santa, larura ce ke sa ta fita. in ko za ta fita, to kar ta bayyanar da ado irin bayyanar da ado na jahiliya ta farko. dukkan abin da ya shafi ado, jagira, jambaki, gazal, fankeke, hoda da eyeshado, eyeliner, ja kaza, ja kuma, to duk gasu nan dai, to duk waɗannan abubuwa ne wanda ba a da buƙatar ta bayyanar da su. haka sitirar ta ta ado da ta sanya, ba a da buƙatar in za ta fita ta zamto ta ainihin wato bayyana ta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wato illar da shedan ke yi wa mace idan ta bar ɗakin ta, ta bar gida, ta fito waje. istasharafaha, shedan yakan yi mata kawa, yakan ja hankalin mutane zuwa gare ta dan a kalle ta. da haka za ta so ta yi yanda za ta burge mutane a kalle ta, da haka ya jefa ta cikin bala'i da jawo kanta zunubi, kuma ya jawo ta zama agent din shedan wajen jawo wasu mutane zuwa ga aikata zunubi. to wannan yasa shari'ar musulunci take ganin zaman mace a gida yafi fa'ida. in kuma za ta fita, to ta yi fita wadda ta dace da shari'ar musulunci. fitar da ta dace da shari'ar musulunci shine kada ta bungula turare ko ta kamsasa jikinta da turare mai tashin kamshi ta ce za ta fita da shi unguwa. wannan shi ma ya saba wa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mun karanta hadithan da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka duba mahimmancin masallaci, ka duba mahimmancin sallar jam'i. amma annabi ya ce duk matar da ta fesa turare kada ta kuskura ta zo masallaci. to idan har an hana mace zuwa masallaci saboda sanya turare, to kaga zuwa biki ko zuwa suna ko zuwa asibiti ko zuwa wata unguwa ta sa turare, hana ta sa turare min babu aula. Mun karanta gabar da mallam yake cewa yana daga cikin abinda ake so mace ta lazumta lokacin da ta fita, katta dinga magana da wanda ba muharramin ta ba sai bukatar magana da shi ta kama, kuma in ta tashi magana da shi ta yi daidai bukata, ma'ana iya abinda ake da bukata a maganar ita ta yi, sannan kuma babu rangwada, babu lankwasa murya, babu ainihin kisisina, duk babu wa'innan abubuwan lokacin da take magana da wanda yake ba muharramin ta ba. Nan ma Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mata, domin an san ɗabi'ar su haka suke, suna da taushin magana, suna da karereya a cikin zance, suna da rangwada, suna da wani irin sauti mai jan hankali. Wannan ana so mace ta baje kolin irin wannan daddaɗan murya da zazzakan sauti da ainihin karyayyen murya a gidan mijinta na aure. Amma da ta fito waje, fita ta kama ta, to ba a da bukatar linul hadith a tattare da ita. Allah ta'ala ce fala takhdu'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Allah yana gaya muku mata ku sani cewa akwai wa'anda Allah ta'ala ya jarabce su da cutar sha'awa ta riga ta kama zuciyarsu. Yanzu kina ganin kamar ba wani abu bane, kalman nan da kika fada, ƴan maganan nan da kika yi, dan karya muryan nan da kika yi, tuni wani kin riga kin tafi da tunaninsa, wani tuni ya kai zuciyarsa inda duk ba kya tunani game da ke. Da haka wannan yasa Allah ta'ala ya ce fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. In za ku yi magana da wanda ba muharramin ku ba, to ku yi magana wadda ta dace da shari'ar musulunci. A karkashin nan, bayan karatun da muka yi satin da ya wuce, akwai wata baiwar Allah da ta turo min da tambaya, take cewa akwai wata da ta tambaye ta bayan sun ji wannan karatun, to wai ita ba zawara ce, wai wannan karatun na rashin karka wato lankwasa murya da lausasa ta da yin tajwidi a cikin magana, wai wannan ya shafi mata ne na aure ko kuma habba zawara ita ma ba za ta yi ba dan zawarawanta? Wannan hukuncin ya keɓanci mata ne masu aure ko kuma ya shafi kowace mace? Tambaya nake muku. Ya takaitu iya matar aure ita ce aka ce in ta fito waje kada ta yi karereya da muryarta, ko har budurwa ma har bazawara duk su ma sun shiga ciki? Na'am, masu aure ne kawai. A cikin zamirin fala takhda'na bil qawli, fala takhda'na bil qawli, duk da cewa siyakin, in ka kalli siyakin, ana magana ne da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab, ko muna da wannan ka'idar ta malamai. Abinda ake la'akari da shi shine gamewan lafazin ba keɓantaccen sababin saukar ayar ba. Yanzu kam ayar keɓantaccen sababin saukar ta akan matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Idan har an hana su su karereye murya, in an hana su su yi rausaya da murya, to wanda ma matan Annabi ba min babu aula. Da aka kace iya matan aure ake nufi kenan, kamar ka halatta ƴan mata su cigaba da karereye murya, su ci fa yadu ma allazi fi qalbihi maradun, ya danga ya takaita iya matan aure, ko shi allazi fi qalbihi maradun ba ruwansa, matar aure ce, budurwa ce, bazawara ce, tunda yana da cutar sha'awa, in yaji muryar ta sha'awa sa za ta motsa, wannan ya keɓanci matan aure ko kuma har da budurwa da bazawara duka? Ba ta gane. Dan haka kaga kenan, wanda ya zo wajen tahira da niyyar neman aure, ya ɗan tattauna da ita, wannan kaga idan ta yi ɗabi'arta ta asali suka yi hira da shi a matsayinta na mace ba namiji ba, to kaga wannan zai zama tun da ya zo da niyyar neman aurenta. An fahimta? Da haka sai ta yi magana da shi a irin ɗabi'arta ta ƴamace, wannan zai zama aibu? Idan bazawarar ce ita ma, bazawari ya zo neman aurenta, ya zo dan ya ganta dan su tattauna duk da cewa akwai wanda suke gani cewa aka in kana son mace zaka aure ta ka je ka ganta wasu sai suka ce ai ganin ta kawai aka ce ba magana aka ce kai da ita ba ban sani ba yanda suke nufi kawai in ka je sai kai haka sai kuma kawai ka juya ka tafi haka shi yasa Abu Malik yake cewa zance ya shigo ciki tunda aka ce ka je ka ganta ai ba sai an ce kuma ga abin da zaka yi ba je ka ganta ya kunshi kudan tattauna ka ji irin maganar ta ka ji ba kurma bace ba bebiya bace ka ji ba mai irin abin nan mai tamara ba mai inina bace ko yawa duk kana bukatar ka ji wannan to dan haka ga kenan in aka ce ka je ka ganta ya shafi ka ganta dan ka ga yanayin ta ta kwanta maka domin an ce fanki huma qabalakum sannan ka ji muryarta tunda har an hana ta yi murya a waje ya nuna muryarta tana da wani tasiri a gidanta na aure dan haka sai ka so ka ji muryarta ka ji yaya take magana ya sautin ta yake wannan ina ganin kamar ba zai zama akwai aibu ba tunda kai niyyar da ka zo da shi ai asalan ai an hana ka kallon matar da ba taka ba amma inda niyyar aure ne fa ya halatta ko dinda mun ka karanta shi kansa hadithin ka je ka ganta ai ba matar ka bace baka riga ka aure ta ba amma da niyyar auren an mun babba da misalai a baya irin su Jabir dan Abdullah irin su Muhammad bin Maslama ko wani daga cikin sahabbai in ban manta ba an ce suka labe in suna son mace har sai sun ganta sun ga abin da zai ja hankalin su zuwa ga aurenta sai su je su nemi aurenta su aure ta ala ayyata halin in mutun ya je ya tattauna da mace da niyyar aure Allah ya sani ba ya je bane kawai dan ya ji zakin muryarta ba ya je bane dan kawai ya ji irin lallausar lafazinta da sauransu a ya je da niyyar aure a karkashin haka ya ji muryarta kuma ya ji muryarta kwanta masa irin matar da yake so kenan ya je ya aure ta wannan falama ne insha Allah da haka gaskiya a karwakan Allah ina ganin wannan falata qadana bil qaul ya kunshi budurwa ya kunshi bazawara ya kunshi matar aure illa iyaka kawai ita budurwa ko bazawara wanda yazo neman aurenta zai ji irin muryarta ya ji irin baiwar da Allah ta'ala ya mata irin na murya da sauci sai dai kamar yanda kuma malamai suke fada zancen kuma aita zuwa to wannan shi kuma ina jin al'ada ce irin ta kasar Hausa ko malam Bahaushe amma dai za ka ga yawanci abinda ake bukata fahimtar juna an gane ku idan suka fahimci juna suka yi rukuni shikenan maganar zuwa kai tadi kai hira ta gama amfanin dama ta yadda ta gamsu ka fahimce ta fahimce ka to wannan baya bukatar sai an shekara daya baya bukatar sai an shekara biyu baya bukatar sai an kwayi shekaru baya bukatar duk sati sai ka je baya bukatar ko duk da cewa su samari suna ganin kamar a cikin dole akwai bukatar haka amma dai za ka ga abinda ake bukata shine kuma dukkan wasu matsaloli wani lokaci za ka ga sun fi faruwa a irin tsawaitawar da ake da sauransu dan haka wannan kenan zai zamanto na ba da amsa ga ita wanda ta yi tambaya kenan wannan hukuncin ya shafi budurwa har da bazawara banda ita matar aure da asalin kuma dalilin saukar ayoyin akan su ne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka mace ba za ta je ta dinga karerewa a wajen mai saida kayayyakin saide-saide ba ba za ta karerewa da murya ga kowane namiji ba kawai dan takamar ita ba matar aure bace ita bazawara ce ko ita budurwa ce ai cewa aka yi fayadu ma allazi fi qalbi maradun wannan cutar ce ba a so ki motsawa mutane waɗanda suke da wannan cutar ta sha'awa dan haka matar aure ce ke ko bazawara ce ke ko ainihin budurwa ce ke dukkin shiga cikin wannan ayar ba za ki dinga karerewa da murya dan jan hankalin maza ba قال المؤلف رحمه الله احذر التبرج ما لا yace ki kiyaye fita ta tabarruji bayyanar da ado lalle ki hattara da bayyanar da ado law kana tabarruju wa kashful awra min at-taqaddum lakanat al-haywanatu akthara taqadduman min al-insan wannan gaban ma mun karanta ta satin da ya wuce malai yake cewa law kana tabarruj da dai tabarruji bayyanar da ado wa kashful aura da yayi tsiraici nuna guraren da suke da fitina a jikinki minat taqaddumi da wayewa ne da cigaba lakanati la haywanatu akthara taqadduman malai ce to da gaskiya dabbobi ma sun fi cigaba da wayewa minal insan fiye da dan adam indai mace ta fito da wasu wurare da zasu zamanto na fitina a jikinta ko ta sanya matsatsin kaya ko ta sa dangalallun kaya waɗanda suka dage ko kuma ta sa kaya sharashara wanda ana ganin abin da ke cikin jikinta in wannan da wayewa ne da ci gaba ne to gaskiyar al'amari da dabbobi sun fi dan adam wayewa domin zai zamanto har yanzu kokarin da mace take yi na bayyana da tsiraicinta kokari take ta kai matsayin dabba to kuma kaga wannan babu kaskanci da koma baya fiye da a ce karshen babban burin ki a duniya ki kai matakin akuya ko tunkiya ai ina ganin ci bayan yayi yawa na farko ko ba komai yake yar adam ce bil adama ce ke Allah ya ce ya karrama dan adam amma yawa awayi gari babu inda kike so ki kai matsayin ki kawai so kike ki zama akuya ko ki zama tunkiya wannan saboda bayyanar da tsiraici domin su ne waɗanda tsiraicin su a fili yake ba su da kaya ba atamfa suke sawa ba ba les suke sawa ba ba material suke sawa ba yanda Allah ya halice su haka suke ta rayuwar su haka suke tafiyar su komai nasu gashi nan a waje ba tare da sun rufe ba to ashe kokarin dage kaya kokarin matsewa kokarin fito da tsiraicin jikinki kamar kokarin zama dabba kike baiwar Allah kuma ina ganin in zaki amfani da hankali to ko shakka babu zaki ga wannan ashe ba abin yi bane qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahli an-nar lam arahuma yace wasu sinfofi guda biyu wasu nau'o'in yan wuta guda biyu lam arahuma ni ma ban gansu ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya karar da rayuwarsa ta Makka ya dawo Madina ya gama rayuwarsa ta Madina har ya koma zuwa ga Allah bai ga irin waɗannan matan ba amma Allah madaukakin sarki ya bashi labari yayi masa wahayi cewa nan gaba za a samu wasu mata daga cikin al'ummar sa masu irin wannan sifar za a samu wasu mutane da za su bayyana cikin al'ummar sa masu irin wannan sifar amma shi annabi da idan sa bai taba ganin su ba qaumun yace mutane na farko wasu mutane ne ma'ahum siyadun suna da bulalai ka aznabil baqari kamar jelar shanu yadribuna bihan nasa suke suna dukan mutane biha wato suna dukan mutane da su an gane ko ma'ana daga cikin sinfani min ahalin nar wato sinfi biyu na yan wuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace kuma bai taba ganin su ba akwai wasu mutane masu wannan sifar za ka gansu rike da bulalai suna tattafkar mutane zulman saboda zalunci wasu malamai suka ce waɗannan su ne azzaliman shugabanni ko dai su dinga zane mutane da bulala ta zahiri ta wato ta ko kuma bulala ta ma'ana ina fata an gane suna zane mutane da bulala ta gaske ga ta ana kallo a hannunsu suna dukan mutane ko kuma su zane mutane da bulala wanda take ta ma'ana wanda zafin ta kila yafi bulala ta zahiri wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi wato masu bawa azzaliman shugabanni goyen baya suna da yan daba suna da yan tauri suna da waɗanda kawai in aka zo su farwa mutane da sara su farwa mutane da duka ba gaira ba dalili annabi ya ce za a samu shugabannin da za su dinga yawo da yan daba za a samu shugabannin da za su dinga yawo da yan wato masu dukan mutane ba gaira ba dalili masu yin sare-sare haka kawai ba a ji ba a gani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan nau'i ɗan wuta ne ni dai ban gansu ba Annabi ya ce bai gansu ba har ya bar duniya babu irin waɗannan azzaliman da ko su suke yin abin ko kuma da sanin su da goyen bayan su ga shugaban yana nan yana kallon waɗannan mutanen suna yin ta'addanci suna zaluntar waɗanda basu ji ba basu gani ba ko baya magana kaga kenan da izinin sa kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ban gansu ba wani sa'un manzala ce nau'i na biyu na yan wuta da annabi ya ce bai gansu ba wasu mata ne kasiyatun ariyatun kasiyatun sun sa kaya ariyatun amma tsirara suke ta sa kayan da shi wato kada anzalna ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha Allah ta'ala ya ce mun saukar da ruwan saman nan ya tsuro da auduga aka yi amfani da audugan nan aka saka kaya atamfofi lesussuka shaddodi material da dukan kayan sawa Allah ta'ala ce ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا من سوكدا تفافي معنى روان دا كوكي نوم أو دا قد دا كوكي ساكا تفافي ممكا سوكدا شي وان دا تفافن ننكونا ساكا شيني يواري سوآتكم يريبي مكو سريتنكو وريشا نكوما يزما مكو عدوي مكو شاو دان هكا معنى تفافي شيني يريبي مكا سريتنكا ya kare ka daga sanyi ya kuma kare ka daga zafi sannan kuma ya zama maka ado ka bambanta da wanda ba kai ba ka zama dan adam cikakke ba dabba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma a wayi gari saboda komawa baya saboda dakikanci irin na tunani da kuntataccen tunani da koyi da wasu waɗanda ba su san kansu ba ba su waye ba mutun ya dinga kokarin yaye ko kuma ya sa kayan da gashi ya sa kaya ba za ka ce ba shi da kaya ba amma tsarara yake annabi ya ce ana nan za a yi waɗannan matan kuma ba wanda ya isa ya hana faruwar haka dan annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam id la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tunda ya fada sai an gansu sai an same su ko a zamanin mu ko zamanin da ya gabace mu ko zamanin da za a yi nan gaba sai an samu mata waɗanda su wayewa a wajen su ci gaba a wajen su cinyewa a wajen su bunnanci a wajen su shine sanya kaya amma bai hana dukkan abin da ya kamata ya hana ba bai rufe tsiraici ba ko dai saboda matsewarsa ana kallon tudun jikin su ta ko ina ko kuma saboda transparency dinsa ma'ana shar-sharansa gata ta sa kayan amma bai hana a ga abin da ke cikin jikinta ba ko saboda dage kayan ga sharabanta ga kaza dinta ga kaza dinta da afili to wannan sai zamanto nisa'un wasu mata ne samfurin yan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasiyatun sun sa kaya ariyatun amma tsarara suke mumilatun masu karkatar da mutane masu jawo hankalin mutane zuwa gare su mailatun karkatattu akwai fassarori da dama da malamai suka yi wa kasiyatun ariyat akwai kuma fassarorin da aka yi wa mumilatun mailat wasu sun ba da wannan fassara wasu kuma sun ce mumilatun sune masu ainihin wato jawo hankali ko waɗanda suke karkatattu mailatun kuma masu karkatarwa ma'ana sun halaka kuma ba za su je wuta su kaɗai ba sai sun jawo wasu da aka su kam sun riga sun sallama sun san wannan shigar da suka yi babu yanda za a yi su fito daga gidajensu su hau a daidai su sau su je inda za su je su dawo ba tare da dubban mutane ko ɗaruruwan mutane sun gansu kuma gani irin wanda yake ba irin na shari'a ba wanda yake na girsa wanda baka ji ba gani ba kana waiwayawa kai ka ci da ta taho a'a gani na sosai wanda mutum zai kalla ya kuma kallo dan su ja hankalin mutane dan halakar ba su kadai za su yi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ru'usuhunna ka'asin matil bukhtil ma'ila kawunan su in kaga kansu kuma za ka gansu ka'asin matil bukhti kamar tozan albukhti wani irin raƙumi ne albukht mai tozo guda biyu ma'ila wanda saboda girman tozan har ya lankwasa ya karkata yukabbirnaha ma'anar wannan ru'usuhunna ka'asni matil buqtil ma'ila malan sai fassara ce yukabbirnaha wa yu'azzimnaha bilatfi imamatin aw isaba ma'ana za ga kan nata ga asalin kan amma ta tuma rawani ta nada ta kuma nadawa kan ya zama babba saboda tarin wato gaggora da ta sa ko tarin a cuci da ta sa akan ta ko tarin ainihin wato nadi da ta dinga yi akan ta da haka za ka ga asalin kan nata amma ragowar duk girman da kake kallo tarin wannan dan kwali ne da ta nadawa akan ta har kan ta ya zama babba wasu sun ce shi ake nufi da ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljanna manzo Allah yace mata masu irin wannan sifar ba za su shiga aljanna ba bace akai ki daina ba tunda kin dauke shi a wayewa zaki iya ci gaba da yi amma dai abinda annabi yake cewa masu irin wannan sifa ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ko ki hakuri in kika shiga aljanna in akwai abinda yafi a cuci ko akwai abinda yafi irin wannan wanda annabin ya hana ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila in akwai wanda yafi shi zaki sa a cikin gidan aljanna amma lalle kam in kika aikata abin da Allah madaukakin sarki ya haramta a duniya to lalle zaki haramta wa kanki samun sa a gidan aljanna wa inna riha la yujadu min masirati kaza wa kaza manzon Allah yace kun ku ga kanshin aljanna ana jiyo shi tun daga tafiyar kaza da kaza wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1128 to kaga wannan yana daga cikin at-tabarruj malai yake cewa ihdharit tabarruj bayyanar da ado babu kila babu mamaki irin wannan kind transparency kin sa ne dan mijinki wannan babu laifi irin wannan kayan sai zama a gida kika sa kila gajeron wando ko kika sa tirikwata kika sa irin abunan English West kika sa matsatsiye riga ko kika sa babana balaga ko dukan wanda kika sa dan mijinki ya gani wannan falama ne a ba wanda zai ce kin aikata laifi laifin ki shine ki fito kan titi Allah na kallon ki mala'ikun Allah suna nan suna biye da ke al'umman manzon Allah suna kallon ki iyayenki a gaban su ki fito da irin wannan shiga ta tsinuwa ta la'anta ki kama ki fito ki tafi unguwa ko ki tafi inda zaki je wannan shine abin da ba a so amma a cikin gidanka inda kake da privacy da kai da abokin zamanka duk irin shigar da kika so ki wanda za ta kayatar da mijinki mijinki zai farin ciki ya ji dadi babu laifi ki wa fil hikmatil yabaniya ya zo a cikin hikimar mutanen Japan sune yabaniya wato mutanen Japan suna da wata magana ta hikima suna cewa ij'ali thiyabakil hishmata wal adab ki sanya tufafin nan naki al hishmata wani tufafi suka ce kunya wal adab da ladabi wai ya zama duk tufafin da zaki sa tufafi ne na kunya da ladabi wannan kamar wata karin magana ne na mutanen Japan ij'ali thiyabaki in zaki sa kaya sanya kayanki kamar ba wani kaya ba ana nufin atamfa ko kaza kaza ba a'a al hishma wal adab ki sanya tufafi kunya ki sanya tufafin kunya ki sanya tufafin ladabi ta haki kutubul adab latatafan adabi suna bada labari anna imra'atan afifa an taba yin wata mace mai mutunci kamammiya sharifa mai mutunci la tuzhiru zinataha li ghairi zawjiha ba ta bayyanar da adanta in ba ga mijinta ba wa maharimiha da kuma muharramanta kanat jalisatan fi baitiha wata rana tana zauna a cikin gidanta fa dakhala alaiha abdun sai wani bawa ya shigo gidan mulkul li zawjiha wanda wannan bawan mallakar mijinta ne ma'ana bawa ne na mijinta ko dai mijin ya aiko shi ko kuma dai ya shigo dan wata bukata wahiya kashifatun sha'araha yana shigowa sai ga kanta a bude gashinta a bude ko tsefa kanta ke ko kuma dai mace tana cikin gidanta tana dan santa sha iska ko wani abu ta cire dan kwali ma'ana kanta a bude fahalakat sha'araha da ta tabbatar wannan bawa ya ga gashin kanta fahalakat sha'araha sai ta aske gashin kan nata gaba daya walam tubqi minhu sha'ratun wahida gashi ko kwaya daya bata bari ba akan faqila laha sai aka tambaye ta limadha fa'alti hadha me yasa kika yi haka qalat sai tace la yashabuni shay'un nazar ilayhi rajulun ghayra dhi mahramin li la yashabuni shay'un bazan iya zama da wani abu ba nazar ilayhi rajulun wanda wani mutum ya taba gani a gare ni ghayra dhi mahramin li wanda ba muharrami na ba ai ko da yushe zai dinga tunawa da wannan bazan iya zama da abin da wani wanda ba muharrami na ba ya gani da aka gara wani gashin ya kuma tofuwa wannan da wannan bawan nata bawan gidan ya gani ta aske shi karka dauka hadisi ne karka ce sadakan nabiyul karim magana ce ta malaman cikin littafin adabi aka dauko aka dan ba da hikayar wata mata wadda take mai mutunci kamammiya kuma gashi tana yin ado amma ga mijinta kawai take wata rana sai aka samu akasi ta cire dan kwalinta wani bawa ya shigo cikin bayin mijinta ya ga gashin ta shikenan kawai sai ta ga ukubar da za ta yi wa wannan gashin ta aske shi da aka ta aske shi tace ita ba za ta iya zama da wani abu gashi ko waninsa da wani wanda ba muharraminta ba ya gani ara'at ummun ibnataha wa qad tazayyanat bi kulli zina wata mahaifiya ce taga yarta ta caba ado dukkan wani irin ado tayi a ranar wa hammad bil khuruji taga tayi niyyar za ta fita li huduri haflil lijarati sabida wato halartar wani biki na kawarta ko makwabciyarta tana zaune ta ganta ta dauko kaza ta sa ta dauko wannan ta sa ta dauko wannan ta ta caba ado ina zaki tace ai yau yau fa umma fa yau fa bikin wancan din nan fa ana ga ya miki ba an kawo min kati ai wajen dina zamu je ai wajen kaza zamu je ai wajen kaza zamu je fa qalatul ummu sai mahaifiyarta tace da ita zajiratan tana mai tsawatar da ita sai tace ya bunayyati yake iyata idza kharajti amama an-nasi bi hadhihi az-zina idan har kika fita gaban mutane da irin wannan ado haka famaza abqaiti li zawjiki to kuma me kika rage wa mijinki yanzu in mijinki ya aure ki kuma me kika rage ma me ya saura kuma me ya rage kuma kin yi irin wannan ado kawai dan ki je biki ko ki je ainin walima ko ki je fatin wata kawarki to kuma in kika yi wannan adan kika fita mutane duk suka ganki to kuma me kika rage wa mijinki fa khajilatil fatatu sai wannan yarinya ta ji kunya min hadisi ummiha daga wannan magana ta mahaifiyarta wa asla had min sha'ani sai ta koma ta gaggyara al'amarin ta sai ta canza wannan abun ta goggoge wasu adan da tai ta kuma kawo shiga ta musulunci ta sa kaga cikin hikima ita baba ta tace mata jan hankali cewa to in banda abinki wance yanzu in har kika yi wa wasu mutane irin wannan adan to kuma kika je gidan miji kuma wani irin ado zaki ai kin gama yi wa kuma ba mijinki ba wani abu da ya rage kuma yanzu kuni wafiyatan li zawjiki ki zama mace mai cika alƙawarin mijinki kin san mijinki mutum ne wanda yake son ilmantar da yaransa da tarbiyantar da su da ganin girman manya da ziyarar ƴan uwa da abubuwa na alkhairi da san zuwa masallaci da zuwa gaida abokansa da kaza da kaza sai ya fadi ya mutu ki cika alƙawari irin wannan alƙawarin manyan malamai magabata iyayensu suka yi musu irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i irin su Abu Hamid al-Ghazali da sauran manyan malami irin su Imam al-Bukhari da aka fahimci manufar iyayensu yaran nan su samu ilimi ko ƴaƴansu su samu ilimi bayan rasuwar iyayen maza iyayensu mata suka ja damara suka tabbatar da mafarkin iyayensu maza ya tabbata akan wayannan yayan suka ci gaba da daukar ragamar ilimin ƴaƴan da kai su gaban malamai har sai da burin su ya cika to ki zama mace mai cika alƙawari alwafa'u shajaratun kullu thimaruha tayyiba cika alƙawari wata irin bishiya ce duk ƴaƴanta masu dadi ne kaje wani zance da malam yayin hikima cika alƙawari kamar wata bishiya ce wadda duk ƴaƴanta masu dadi ne wa zawajun bila wafa aure babu cika alƙawari ayyamuhu qalilatun kwanakin sa ɗan kadan ne inda ma tawalla Umar ibn Abdul Aziz al-khilafa inda ma tawalla Umar ibn Abdul Aziz al-khilafa lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya zama khalifa arada ala zawjatihi Fatimata binti Abdul Malik sai ya bujuro wa matarsa mai suna Fatima binti Abdul Malik kar ka manta ita ma ƴar gidan sarki ƴar gidan sarauta ce Fatima ta ƴar Abdul Malik bin Marwan sai ya bujuro mata da yace anta za a kullama tamliku yace to kin ga yanzu an rantsar da ni na zama shugaba yanzu ina so anta za a kullama tamliku min juwayharatin fi baitul mal ina san duk gwalagwalan da kika mallaka ki kawo a zuba su a baitul mal duk abin da kika mallaka na gwalagwalai kawo su a zuba su a public treasury baitul mal fa kabilat wannan matar sai ta karbi wannan tayi da yayi mata ta je ta debo dukkan ƴan kunnayenta da duk gwalagwalanta ta dauko su ta bayar wa asra'at bi jam'i kulli ma tamliku nan take da gaggawa ta tattaro duk abin da take mallaka min huliyin na kayan wato kawa da kayan adanta na gwalagwalai wa wada'athu fi baitul mal ta bashi tace aje a sa a cikin baitul mal tunda dai ka nemi haka kana ganin hakan shi yafi zama alkhairi ga su ta tattara ta bayar saboda tsananin biyayya irin ta aure ba fa akan ba a cikin gwamnati aka samu kudin ba fa tun kan ya shiga gwamnati fa tana da gwalagwalanta kar ka dauka a irin abun nan ne an san dama na gwamnati ne karbe mayar cikin kudin gwamnati a dukiyar ta ce da tazo da ita daga gida ko kuma iyayenta suka siya mata amma shi saboda tsantseni irin na Umar bin Abdul Aziz tunda ya riga ya zama khalifan musulmi to shi da jin dadi da iyalansa bai taso ba ya zo ne dan ya wahalta wa al'umma ba ya zo bane dan shi kuma ya fanta ba kaji yanda ake shugabanci ko ba ya zo bane dan ya hidimta wa kansa da iyalansa a ya zo ne gaba ɗaya ya wahalta wa talakawa da al'ummar da suka zabe shi thumma asra'atil ayyam a kwana a tashi wa maratis sunun shekaru suna ta wucewa wato wufiya amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz ana nan sai Umar bin Abdul Aziz shugaban musulmi khalifatul khamis sai ya rasu karka manta ya rasu matarsa duk dukiyarta na gwalagwalai ta bayar an zuba baitul mal to bari ka ji wani abu da ake maganar cika alƙawari bayan wato a rayuwar ma'aurata thumma asra'a yake cewa wa tawalla al-khilafata yazid ibn abd al-malik akhu fatimata bint abd al-malik sai akai kuma wani irin abu sai dan uwan ita matar Umar bin Abdul Aziz ita Fatima din dan uwanta sai kuma mai suna Yazid bin Abdul Malik shi kuma sai ya zama khalifa kuma ya san abinda yar uwarsa ta yi na ta yi wa mijinta biyayya na tattaro gwalagwalan da ba a cikin gwamnati suka samu ba ta tattara ta yi wa mijinta biyayya ta bashi ya zuba a cikin ainihin wato baitul mal to kuma yanzu ga dama ta dawo hannunsa shine khalifa faqala yazidu li ukhtihi fatima sai yazidu ya ce wa yar uwarsa fatima inna huliyyaki allati wada'ati fi baitul mal hiya min malikil halal ina so in shaida miki gwalagwalanki da kika bayar aka zuba a cikin baitul mal dukiyarki ce mallakarki ta halal ba dukiyar gwamnati bace wala tazalu mahfuzatan bi'ainiha yanzu da nan zama khalifa da naje baitul mal naga wannan gwalagwalan suna nan ba a taba su ba yanda suke shine mahfuzatan bi'ainiha suna nan an tsare su an kiyaye su sune nakin ba ragi ba kari kama kanat kaman yanda suke fa hal tuhibbina an aruddaha alayki yanzu kin gani ne shugaba kina buƙatar in dawo miki da kayanki in wata ce me za ta ce musamman da yanzu shi yaron su kina so gwalagwalan nan kin san dai mallakarki ne ba kudin gwamnati aka sata aka siya miki ba mallakarki ne kuma mulki na halal yanzu kuma na da na zama khalifa suna nan yanda suke a debo miki kayanki a dawo miki faqalat sai ta ce inna amiral mu'minina Umar bin Abdul Aziz inna amiral mu'minina Umar ibn Abdul Aziz kad istahsana an takuna hadhihi al-ashya'a haythu hiya al-an sai take cewa shugaban mu'minai Umar dan Abdul Aziz ya ga dacewar da ya ga kyautatuwa da dacewar wayannan abubuwan da kake magana su zama a inda ka gansu a yanzu wa ana qadwa faituhu kowa faqatuhu ala mastahsana lokacin yana raye nayi masa muwafaqa nayi daidai da shi a wannan ra'ayin na abin da yake ganin shi yafi kyau na karbar gwalagwalai na azuba a baitul mal wa ma kuntu li udi'ahu hayyan da haka ba zai taba yiwa in yi masa biyayya yana raye ba wa a asihi maitan in saba masa dan naga ya mutu to kaji shine kuni wafiyatan li zawjiki ko kun gane wafa din yanzu kaga za ta iya cewa a dawo mata kuma har ga Allah ba ta saba wa Allah ba ba ta yi kuskure ba an fahimta abinta ne mallakarta ne kuma yanzu dama ta samu da za a dawo mata da kayanta tunda mijin ta yi mai biyayya yana raye kage yanzu tunda baya nan in ta ce a dawo mata da kayanta ai ba ta saba masa ba kuma ba zai ji da yana raye ne ma sai ya ji ba dadi baya raye amma ta ce yana raye na yi masa biyayya in kuma saba masa bayan ya rasu Allah ya kiyaye yanda ka gansu a can din nan nan yaga sun fi dace a bar su a can tazawwaja ubaidullah ibn ziyad imra'atan tusamma hindan ubaidullah ibn ziyad ya auri wata mace da ake kiranta hindu wa kana tuhibbuhu hubban shadidan ta kasance tana tsananin kaunarsa falamma qutila da aka kashe shi jaza'at alaihi jaza'an shadidan ta samu kanta cikin tashin hankali mai tsanani akan rasuwarsa wa kana idza zakarathu taqul ta kasance duk sanda ta tuna da shi tana cewa inni la ashtaqu ila alqiyamati wacce ce wallahi na kagara na matsu na shauƙantu a tashi alqiyama li ara wajha ubaidillah ibn ziyad kawai dan in ga fuskar ubaidillah ibn ziyad ya rasu amma akwai alwafa tsakaninta da shi haka ake so namiji ya kasance mun ga irin wannan wafa'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gana na Khadija irin sa ne ta bar duniya amma annabi bai bar begenta ba annabi bai daina fadan kirkinta da mutuncinta ba bai daina girmama duk wanda ya dangance ta ba to haka ake so wannan shine husnul ahad din at-takhfifu min musibati az-zawj ki zama mace mai ragewa mijin kiradadin musiba ki zama mace ce ke mai matar rufin asiri an shiga cikin yanayi yanzu rayuwa ta yi tsada kudi baya samuwa rayuwa ta tsefe mijinki albashin sa baya isa ko kuma mijinki kasuwa ta canza yanzu jarin yanzu irin wanda yake juyawa yanzu ba zai iya samar muku da abin da ya kamata ba kamar yanda aka saba to ki zama mace in mijinki ya shiga musiba jarin sa ya kare ko ya samu wani iftilai a wajen neman abincin sa ki zama mai rage mai raɗaɗin wannan musibar ba mai ƙara balbalawa musibar wuta ba ya shiga damuwa amma babban tashin hankalin sa in ya dawo gida amma in kika zama mace mai irin wannan wanda zamu karanta wanda zamu karanta sufofinta a cikin wannan babin in kika zama haka za ka ga mijinki zai iya shiga wata jarabawa ta rayuwa amma hankalin sa baya tashi da yawa dalili saboda in yazo gida ba a taya masa da hankali in ma aka ga ya shiga damuwar an dinga kwantar mar da hankali ba kai kadai bane menene ne damuwar ne ba dai mun kake so ka farantawa ba ai mun san halin da ake ciki mun san halin rayuwa mun san kaza ko kun fahimta ku ne aunan li zaujiki ki zama mace mai taimakon mijinki alal masaibi akan musibu washada'id da tsanance tsanance na rayuwa la aunan lil masaibi ala zaujiki a ba ki zama mai taimakawa musibu ba akan mijinki ki zama mai taimakawa mijinki akan musiba mai taimakawa mijinki akan tsananin rayuwa kina ta kirkiro masa wasu hanyoyi na samun sauki kina ta kirkiro wasu fasahohi na ba sai an kashe kuɗi da yawa a kaza ba kaza ma zai kina ta bullo masa da hanyoyin da zai samu sauki haka ake so zata yawmin ishtaka bunun li abi talhata radiyallahu an yawa la takuni awwala man yatakhalla an idan mijinki ya shiga cikin iftila'in rayuwa jari ya kare an kore shi daga aiki ko kuma aikin kamfani yake an rufe kamfanin ko wasu dalilai irin waɗannan na jarabobin rayuwa ko rashin lafiya ko makamancin haka kar ki zama farkon wanda za ta rabu da shi shine man ya takalla anhu kar ki zama ke ce farkon wanda za ki iya rabuwa da shi akan wannan musibar da ta same shi zata yawmin wata rana ishtakabunun li abi talhata radiyallahu anhu wani ɗa ɗan Abu Talhata al-Ansari ya kamu da rashin lafiya famata sai ya rasu wa Abu Talhata fil kharij lokacin da wannan yaro ya rasu Abu Talhata al-Ansari baya nan ya fita waje wa lam ya'lam bi mauti ya fita ko kasuwa ko gona ko wajen nema da aka bai san ɗan ya mutu ba falamma ra'at imra'atuhu ummu sulaimin binti milhan yayin da matarsa mai suna Ummu Sulaim binti Milhan radiyallahu anha yayin da taga annahu kad mata wannan dan ya riga ya rasu wada'at al-gulama fi janib al-bayt sai ta gyara yaron sai ta ajiye shi a gefen daki ma'ana ko can gefe inda ba zai kula da shi ba ta lullube shi thumma tazayyanat ka duba mace malam mai karfin hali irin wannan danta ne ya rasu amma ta gyara yaran wato wannan shine kusan karatun da muka yi sati ɗaya ko sati biyu a karatun Muktasar Zadul Ma'ad. Wato duk sanda kaddara ta riga ta faru, to ta riga ta faru. So me na gaba kawai ka kalli menene way out, ka zauna kai ta kukan me yasa buke gaya mun ba mu, to in an gaya ma me ai ya riga ya zama kabaru kana kuma. Ina fata an gane. Eh, shi yasa wato karatun mun yi magana ne akan law. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa ya hana law, fa inna tabtahu amala shaytan, kuma alamar gazawa shine law. An gane ko? To kaga dan gidan Abu Talha ya rasu, mahaifiyarsa ta shirya shi ta aje shi a gefe, thumma tazayyanat, sannan ta chaba ado, wa tatayyabat li zawjiha, ta sanya turare saboda mijinta. Falamma jaa Abu Talha radiyallahu anhu, lokacin da Abu Talha radiyallahu anhu yazo, sa'ala an ibnihi, sai ya tambaye ta game da dan nan nasa mara lafiya, kaifal gulam, yace yaya yaro, ya jikinsa. Faqalat bi alfadhin laysa fiha kadhibun, sai ta yi amfani da wasu lafuzza masu kwantar da hankali da samun natsuwa, ko ba ƙarya ce ba. Shi ne bi alfadhin, da wasu lafuzza laysa fiha kadhibun, babu ƙarya a ciki. Qad hada'at nafsuhu, ta ce ai ransa ya huta, ai ya samu hutu. Wa arju an yakuna qadirtaha, kuma ina fatan ma ya zama ya huta. Insha Allah ai yanzu ya dan samu hutu ma, shine qadirta, ina fatan yanzu ya haka ma ya samu hutu. Thumma qarrabat lahu al-asha, ta kawo masa abincin dare, yace abinci. Thumma nama ma'aha, yayi bacci tare da ita. Wa asaba minha, har ya sadu da ita. Falamma asbaha, duk fadan yana nan fa ya rasu, kuma ta ga mun ba. Falamma asbaha, da gari ya waye, asba ta yi. Ightasala Abu Talha al-Ansari, sai wankan tsarki na kusantata da yayi. Wa indama arada an yakhruja, yayi niyyar zai fita zuwa masallaci. A alamat ko bi mautil gulam, a daidai wannan gaban ne fa ta sanar da shi da mutuwar yara. Kuma shi ma a wasu ruwayoyin an faɗi irin salalan da ta yi amfani da su, waɗanda kada ya zamto abin ya dake shi da yawa. Shi ne abin da ake magana, shi ne ma'ana at-takhfifu min musibatiz zawj. Yanzu kaga mutuwar ɗa ai musiba ce, amma kaga ta yi amfani da wani irin yanayi da abin zai zamanto koda ya dake zuciya, to za a dan samu sauki. Fa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha al-Ansari ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhbarahu bima fa'alat zawjatuhu, sannan sai ya bawa manzon Allah labarin abinda wannan mata ta sa Ummu Sulaimin ta aikata. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya musu addu'a yace barakallahu lakuma fi lailatikuma, Allah ya sanya muku albarka a wannan daren naku. Wannan hadithin Muslim ya fitar da shi hadisi na 2144, ka kuma duba al-isaba fi tamyizis sahaba mujalladi na 8 shafi na 410. Farazaqahum Allahu waladan, sai Allah ya azurta su da wani yaro. Huwa Abdullah ibn Abi Talha, shine Abdullah ibn Abi Talha. Wa anjaballahu 9 auladin, ta kuma haifa masa yara daidai har guda 9, kulluhum qara'ul qur'anil karim, dukkan su hafizan alqur'ani, mahaddata al-ramumi. Ai hafazuhu, ma'ana sun haddace alqur'ani gaba daya. Wa qala rajulun yansahu ibnahu, wani mutun yana yi wa dansa nasiha, yace tazawwaji mar'atan takunu sanadan laka fi shada'id, alagafata malam ba kyan fata ake kallo ba. Yace wa dansa, in zaka yi aure, auri matar da za ta zama maka majingina in ka shiga cikin tsanani. Kowa ya guje ka, amma ita tana haba-haba da kayanta, haka ka shiga yanayi duk inda ka je ba dadi, amma kana shigowa gida ka samu support. Shine ma'ana auri matar da za ta zama maka support in ka shiga cikin mawuyacin hali, ba wanda dama can dan wani kyalli ta gani a tattare da kai yana bacewa, ita ba za ta kama gabanta ba. Ka samu wanda za ta zama da uba ne yake wa dansa wannan wasiyar, ka zama ka auri matar da ta kunu laka sanadan, za ta zama maka mai taimako majingina fi shada'id.
فالمرأة المثالية قادرة على أن تجعل عواصف المهن كنسيم الربيع
وما تعبر مثالي itace wadda take iya ta sanya guguwan nan ta jarabawa da musibu in ta taso ta mayan maka da wannan guguwar ka nasimin rabi' kamar irin sanyayyar iskan nan ta arabi' wato lokacin ainihin wato bazara a lokacin ainihin damuna wato irin iskan nan mai dadi lokacin damuna ga wata musiba ta murgino katuwa amma da ka zo gida sai matar ta mayar da wannan musibar kamar nasimin rabi'i irin abin da ya faru kenan ganana Khadija da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai muna da tarihin lokacin da yaje kogon Hira din nan ko lokacin da aka mala'ika ya matse shi sau biyu ko sau uku ya taho cikin yanayi na razani da furgici yana zammiluni da siruni yana zuwa mai tai kalmomin da tai gaba ɗaya sai ta rage mata damuwa take cewa na rantse da Allah Allah ba zai tabar da kai ba kana sadar da zumunci kana taimakon marashi kana kaza ai ba zai taba yiwa Allah ta'ala mai irin waɗannan sufofin ya ni bana jin wani abu ne ka daina wani damuwa amma dan ka dan ƙara samun nutsuwa cewa ba wata damuwa bari mu je wajen Ibnu Ammi Waraqatu bin Nawfal yana da ilimi da gogewa a rayuwa game da irin waɗannan abubuwan mu je zaka ji kuma ba wani abu bane kaga duk wannan amma yana boye ni kema kina kin riga shigewa gargashin abin nan kaga akwai matsala ko sai yazo din ya gama bayani kaza kace tace to me kake nufi jiya ma fa ka zo mana kana ta wannan bayanin baka samu ba to ya kake nufi yau a an fahimta ko to wannan shine wa min naril masaibi bardan wa salaman idan miji ya shiga cikin naril masaibi wutar musibu in ya dawo gida kuma gidan ya zama bardan wa salaman ba ala ibrahim ba wannan ala zawjiha ko yawa canga wutar musiba a kasuwar ba dadi a guri kaza gurin neman ba dadi amma da ya dawo gida sai wannan wutar a kashe masa ita ta zama bardan ruwan sanyi wa salaman da aminci wa qila fil hikmati an fada cikin maganganu na hikima muwasatul mar'ati li zawjiha fi shidda taimakekeniya da ainihin wato mace za ta yi wa mijinta fi shiddati lokacin da yake cikin matsananciyar rayuwa afdalu min alfi sayfin fi yadi afdalu wannan muwasat din shine yafi min alfi sayfin fiye da takobi dubu fi yadihi a hannunsa kaga takobi dubu ai kaga zai iya tinkaran musibun da suka taso masa ga takubba ta ko ina ya dinga sassare su to wai wannan taimakon support da zai samu daga gida na matarsa to yafi hanyoyi guda dubu da yake da su ta wasu hanyoyin waɗanda za su kare masa wannan musiba da ta doso shi ko kun fahimta to insha Allah sai mu tsaya wannan imanu zaujike ra'su sa'ada tuki insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.